sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya Fara'a Nomad da Lord da kuma Niya haka kuma na iya samu Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau asabar tara ga watan Satumba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayone daga Birnin Washington DC ta da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan daurinar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kusa a ba mu kanin labarai Hafsat
Majalisar Wakilan Amerika ta fitar da wata doka da za ta sauƙaƙa musu wajen fitar da bakin hauren da suka aikata mun gan laifuka a cikin kasar Majalisar Dokokin Kasar Iraki ta yi zaman gaggawa a yau Asabar domin tattauna tashin hankalin da ke aukuwa a Basra wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 12. Kiyasin cinikin kasashen China da Amurka ya kai dalar Amurka biliyan 31 a watan Agusta duk da tsananin harajin da Amurka ta dora akan kayan China.
To kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji dalilin da yasa jami'ar APC ta sa kudin ta sa na sadda takardar shiga takara wato form.
Zabukta da ake din nan ba akwai malamin zabe akwai kuma zurga zurga kofin din da muke sayarwa ba kyauta ake bugawa
a can jamhuriyar Niger ko dubun wasu yan fashi da makami ne ta cika
annan cikin Santeville mata ne ake amshe ma telefon koko ake ma amshe ma sako sak din su
ha kuma za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyin ku ta da Ibrahim Kalmasi Garba sai sakonnin da ku ma sauraro kuka aika muna ma fa sai dai duk waɗannan sai kun ji da duniyar ta wuni
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Wakilan Amurka ta fitar da wata doka da za ta sauƙaƙa musu wajen fitar da bakin hauren da suka aikata mun gan laifuka a cikin kasar. Dokar ta yi bayani kan abubuwan da suka hadu suka zama manyan laifuka yayin da suke magana kan wata doka da kotun koli ta fitar a baya inda suka ce ba a tantance ta ba. Dokar ta ce gwamnati ta maida bakin hauren da suka yi manyan laifuka zuwa kasashen su. Wannan sabuwar dokar ta lissafa fiye da laifuka 12 da za su sa a maida mutum kasar shi ciki har da kisa da cin zarafi da fashi da makami da kuma amfani da muggan makamai. Dokar da aka fitar a majalisar da ke cike da 'yan jam'iyyar Republican a jiya Juma'a, 'yan jam'iyyar Democrat 21 ne kurin suka goyi bayan wannan dokar yayin da 4 daga cikin 'yan jam'iyyar Republican suka fi bayan su. 'Yan jam'iyyar ta Democrat dai suka ce sun ki amincewa da wannan dokar ne domin ko an yi gaggawar gabatar da ita zauren majalisa ba tare da saurare ko kuma tantance ta ba. A wani bangaren kuma majalisar dokokin kasar Iraki ta yi zaman gaggawa a yau Asabar domin tattauna tashin hankalin da ke aukuwa a Basra wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 12 a lokacin da ake zanga-zanga kan rashin abubuwan more rayuwa da ayyukan yi da kuma cin hanci da rashawa. Kafar yaɗa labaran Faransa ta AFP ta rawaito cewa zanga-zangar da aka yi a wannan satin ta samo asali ne daga kwantar da waɗansu mutane 30,000 a asibiti sanadiyar shan gurɓataccen ruwa da suka yi. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Iraki ta saka dokar ta ɓaci a garin na Basra. A jiya Juma'a ne kuma ɗaruruwan masu zanga-zanga suka cika ofishin jakadancin Iran da ke Basra suka kuma cinna masa wuta suna faɗin a yi waje da Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iraki Ahmed Mahjoub ya ce kaiwa ofisoshin jakadanci hari ba abu ne wanda za su yarda da shi ba kuma baya cikin abin da gwamnati za ta lamunta. Kiyasin cinikin kasashen China da Amurka ya kai dalar Amurka biliyan 31 a watan Agusta duk da tsananin harajin da Amurka ta dora akan kayan na China. Bayanin kudaden ya zo ne sa'o'i kadan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙara wani haraji na dala biliyan 267 akan kayan da ake shigowa da su daga China waɗanda sai su kasance kan baki ɗaya kayan da China ke shigarwa Amurka. Harajin da zai zo nan gaba zai dora ne akan dala biliyan 50 din da dama tana nan akan kayan China. Sannan kuma wasu biliyan 200 da za ta iya zuwa nan ba da jimawa ba a cewar Trump. Shugaban ya shaidawa manema labarai a lokacin da yake tafiya birnin Fargo da ke jihar North Dakota cewa bayan wannan akwai wani harajin na dala biliyan 267 da zai iya zuwa ba tare da shawara ba idan naso. Wannan yunkurin zai sanya duka kayan da China ke shigarwa Amurka kan sabon haraji. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama wanda ba a cika jin duriyarsa ba tun da ya bar mulki ya shiga rudanin zabe da aka yi a jiya Juma'a inda ya ce ya kamata mutane su yi zabe domin ƴancin su ya ta'allaka akan yin hakan. Kaucewa yin zabe zai zama babban hadari a gare mu gaba daya a cewar shi. Tsohon shugaban na Amurka dai yana magana ne a sa'ilin da yake wa daliban jami'ar jihar Illinois dake Urbana-Champaign inda ya karbi lambar yabo ta kwazo da aqida a aikin gwamnati. Ya ce halin da siyasa Amurka ke ciki yanzu ba wai ya fara da zamanin mulkin Donald Trump bane. Yana daya daga cikin alamomin. Ya ce yana dai dorawa ne akan matsalolin da 'yan siyasa suka fara haifarwa a shekarun baya. Obama ya buƙaci ɗaliban da su fita su yi zaɓe a watan Nuwamba, inda ya shaida musu cewa ɗaya daga cikin matasa biyar da suka isa zaɓe ne kawai ya yi zaɓe a zaɓen shugaban ƙasar shekarar 2016. Hadarin zafi mai suna Florence na ci gaba da bunƙasa a kan tekun Atlantika. Domin ko masu hasashen yanayi sun ce Florence za ta zama guguwa zuwa ranar Lahadi, sannan kuma ta gawurta zuwa babbar guguwa a kwanaki masu zuwa. Abubuwan da Florence ke haifarwa na shafar bangaren Bermuda, kuma ana kyautata zaton za ta iya isa sassan gabashin Amurka. Cibiyar kula da yanayi ta sanar da cewa guguwar ka iya kawo barazana ga rayukan mutane, inda yawancin guguwar ke tafiya a kusan kilomita 100 duk sa'a guda.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Labarin bude taskar rahotannin namu da rahoton da ke ci ga dalilin da jami'ar APC ta bayar na sa kudin sayan takardar tsayawa takara ta sa ga Nasiru Adamu Elkaya da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta kare dalilin da ya sanya ta sayar da fom ɗin takarar zaben fidda gwani da tsada. Tana mai cewa don ɗawainiyar gudanar da zaben ne da sauran hidimomi da suka shafi samar da fom ɗin. Sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne ya ce jam'iyyar don tsarinta na sauya lamura ba ta zuba ido kan jami'an gwamnati ko gadara da gwamnatin tarayya wajen samun kuɗin gudanarwa kamar yadda ya ce ake yi a baya. Fom ɗin takarar shugaban ƙasa jam'iyyar naira miliyan 45 ne da in za a tuna wata ƙungiya ta saiwa shugaba Buhari. Ga abin da Mai Malabu ne ke cewa.
Zabubuka da ake dinnan ba. Akwai malamin zabe, akwai kuma zirga-zirga. Ko fom ɗin da muke sayarwa ba kyauta ake bugawa. Kuma jam'iyyar APC ba jam'iyya ce da take samun tagomashi ta wajen almundahana na kuɗin gwamnati ba. Da irin wannan ɗin ne muke kasattawa mu gudanar da jam'iyyar. Idan mutane suna da shugaba mai wanda suke so su sayar a wani mataki, in ma ɗan majalisar jiha ne ko wakilin tarayya ne ko na dattawa, bai ɓaci ba idan mutane za su yi gangami su saya masa kamar yadda aka saya shugaban Muhammadu Buhari. Ai duk mu abin da muke magana shine bai kamata mu fara abu mu kasa mu tsaya ba. Babu dalilin da zamu bada form kyauta ko kuma mu rage mu sayar mu je mu tsaya a tsakiya ba tare da mun idda abin da muke so mu idar ba. Wannan form kar ya zama matsala ga mutane, wannan sune dalilai da yasa bara mu iya mu ce mu raba form din nan kyauta ko kuma mu sake shi ga lala arhaba.
Magoya bayan shugaban Buhari sun kada tunanin da ke cewa shugaban ba zai rasa kadara ko kudin sayan fom din ba ko da zai hada da garkin shanunsa na daura.
Sunana Alhaji Yakubu Muhammad Jacob. Wannan magana gaskiya ne don Muhammadu Buhari ba barawo bane. Muhammadu Buhari akan albashin sa ya dogara, albashin sa ma ya rage. Saboda haka idan ka
amma albashin nasa ke kina jin bai kai tara masa wadannan kudin da zai sayi fom din ba.
Albashin sa ya kai ya tara masa amma albashin sa kuma bai kai ba domin Muhammadu Buhari idan albashin sa ya shiga account din sa yakan rabawa mabukata ne domin ya ga wa ƴan uwansa idan suna da bukata su yi hakuri idan ya je gida daura abin da yake cikin albashin sa zai taimaka musu.
Tsohon dan majalisar wakilai sabo jama'a ne ya bukaci gudanar da harkar jam'iyyar da biyan kudin takara a cikin gaskiya da amana.
Allah da yana ganin mu duk da siyasar nan sawa kanmu muka yi, yau wanda ya daidai ya sani, wanda bai daidai ba ya sani, kuma kar mutane su manta kafin mu mai mulki waɗansu sun yi. Idan mutum ya yi dan Allah ya cire hakkin Allah ya yi daidai zai gani, in mutum bai yi daidai ba zai gani. Yau wanda yake yi da Allah ba zai daina abin da yake ba, wanda yake yi dan fadanci ko yake ba da Allah ba, in Allah ya da in ka zira idanu zaka ga zai daina.
In za a tuna APC dai ta samu ficewar gwamnoni biyar daga PDP a 2015 ta yi ƙarfi, yanzu tana cewa ko shugaba Buhari shi kadai ya isa kai ta gagacin zarcewa. PDP mai adawa akalla ta fanshe gwamnoni uku daga APC gabanin zaben 2019, tana kuma ikirarin samun ƙari. Nasura da Maili Kai, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga batun takara sai can kuma batun fashi da makami, a can jamhuriyar Nijar ko dubin wasu yan fashi ne ya cika. Ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gagarumin aikin sintirin da jami'an tsaro suka kaddamar a makonni biyun da suka gabata a birnin Yamai ne ya bada damar cafke mutane maza da mata kimanin 20, cikin su har da mai gadin wata makarantar firamare da ake zargi da tare mutane akan hanya domin kwacen babura ko jakar hannu da wayoyin salula. Gamsuwa da wannan aiki na 'yan sanda ya sa ministan cikin gida Bazoum Mohammed kai musu ziyara.
A nan cikin Centreville mata ne ake amshe ma telefon koko ake ma amshe ma sakinsu, koko mutane masu yawo amshe musu moto. Yawanta kewan moto da ake amsawa mutane ba su da tsammani ko yawa ne, amma a cikin wata shida a nan garin ya mai kadai moto 116,000 wanda aka kwace ma mutane wanda aka sato, amma mai yawan kwace wane ake ba sata kadai ne ba, ake kuma da karhin siya. Waɗannan mutane masu kwacen sak na mata, masu kwacen telefon, masu kwacen moto, mun kama rezo guda kamar hudu, yau suna hannun police judiciaire. Mutum ya da 20 ne da aka kama.
Matsalar tsaro a birnin Yamai wani abu ne da sautari yakan haifar da asarar rayukan bayan Allah da suka kuskure turjewa 'yan fashi.
Kisan gilla na farko shine yawa kana rana 25 na watan 6 da ya gabata, wani sarmeyi ne mai suna Salisu Musana ne aka kashe a Kalle East. Kisan gilla na biyu shi ya faru rana 16 a watan 7 a Centreville, wanda ya shahi matashi yaro ne wanda yana karatu a university kuma yana service civic a tribunal na Talaje da sunan shi Hadinu, kuma da kisan da aka ma Abbas Hamidu ma'aikaci ne mai aikin na'ura a television radio television Tenere. Alhamdulillah yau mun yi nasarar tunda mutanen da suka kashe mutanen na uku duka suna hannu, yau suna police judiciaire.
Jama'a sun yaba wa jami'an tsaro saboda dagewarsu wajen kare mutane da dukiyoyinsu a wannan lokaci da yawaitar amfani da kayan maye a wurin matasa ke jefa su cikin miyagun ayyuka. Dalili kenan da wannan magidanci ke kiran hukumomi su hukunta dukkan waɗanda aka kama da laifin tayar da hankalin jama'a.
Sai ga mutum ya yi abin da ba daidai ba, sai daga sama sa a ce a waɗannan ya kamata a sake su, koko bai kamata a yi musu kaza a yi musu kaza ba, wannan bai kamata. To ya kamata su ma jujoji su yi adalci. Menene adalci za su yi? A yi musu hukunci wanda ya zamanto gobe ba za su koma wannan aikin ba.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe 11 na safe da minti 14, ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ƙarshen ansar tambayar masu sauraronmu da suka hada da Yakubu Abdullahi Damban da Aminu Umar da ke son sanin tasirin masarautar Bauchi a daular Usmaniya. To ga wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da ƙarshen ansar da ya samo daga wakilin tarihin Bauchi Alhaji Dan Rimi Garba wanda ya ci gaba da cewa
a bayan mutuwan Shehu Usman Dan Fodiyo Muhammadu Bello ya zama khalifa ya zama amirul mu'minina sai sabanin ya yi tsanani saboda a lokacin da yawan mutane sun kwanta tawaye saboda haka Shehu Muhammadu Bello ya yi ta yakan wayannan mutane har sai ga sun kai kukan su wajen Shehu Aminu Alkanimi kasancewan sun yi amana da shi ga Bello yana ta kashe su. To a wannan lokaci an fara da kan mutanen Endoto da sauransu. To bisa wannan dalili Shehu wa sarkin musulmi Muhammadu Bello akan cewa zai zo yake shi kafin nan ma ya tura wasiƙu wa sarakunan daular Usmaniya kusan gaba daya akan na zuwa domin ya yake su ya kuma yake sarkin musulmi Muhammadu Bello. To a wannan lokaci shi Muhammadu Bello bayan ya zauna sun yi istihara akan abubuwansu ya gano cewa wanda kawai zai iya tsara wannan yaki shine Malam Yakubu. Kuma kafin wannan lokaci akwai lokacin da Malam Yakubu na katu a gurin Shehu Usman Dan Fodiyo mahaifin Malam Yakubu ya rasu zai ce masa idan ka zo ka dauki kuli da baka a cikin kayan gado saboda ka bar mai yanwanka zai maka amfani da ya dauko kuli da baka ya kawo masa dinna sai masa addu'a ya kuma bashi addu'a na zabgai da ƙari dangi shi wannan zabgai din kifiya ne guda 7 ƙari dangi ma kifiya ne guda 7 wanda idan aka harbi mutum da shi naman jikinsa zai zagi ya dawo kwarangwale da skeleton kenan. Idan ka ji wanda ya ji wucewan kifiyan zai mutu wanda ya ga wanda ya mutu zai mutu wanda ya ji motsin kifiyan zai mutu. To wannan shine babban makami wanda masautar Bauchi suke da shi kuma har yanzu tana nan. Sannan akwai ƙari dangi wanda shi kuma idan aka harbi abokin gaba duk danginsa wanda ya zo wajen zai mutu. To wa'annan makamai da su Malam Yakubu ya yaƙe ya fara kuma wannan yaƙi da makamin akan Borno. To a lokacin da ya tura Yakubu ya je ya tsara wannan yaƙi Malam Yakubu na Yakandas a wuraren 1826 sannan Malam Yakubu ya tattara ya tashi ya bardas ya taho Bauchi. A wannan lokaci ya tafi da dawaki 124 wanda shi kuma Shehu Aminu Alkanimi yana da dawaki kowane irin gashi an ce yana da kala 40. To idan ka duba gashin doki ina nufin danda hudde mago aras kili akawal gunya duk dai irin wannan gashin dawakin yana da kusan guda 40 sannan ga yan kafa ba su da iyaka suna da yawan gaske. To a wannan lokaci Malam Yakubu tashi yaje ya samu Shehu Aminu Alkanimi har ya kori irin su kasashen da suke gabashin daular Usmaniya irin su Hadeja irin su Katagun su yana gaba da shiga Kano su ma suna shirin guduwa su bar garin sai Malam Yakubu ya isa ya tsare shi a wani gari wanda ake a Gantsa ta tsakanin dutse Gadawur a yanzu haka. A wannan lokaci ya tsare Shehu Aminu Alkanimi aka yi yaki mai tsananin gaske ya kuma kashe mutane da ya kashe mutane aka yi ta yaki a shedu yakin da ake ma da madaki ake madakin Bauchi. To da aka kashe madakin Bauchi sai aka isar da sako Shehu Aminu an kashe Yakubu. Akwai wani balarabe da ya san Malam Yakubu na gani ya ce wannan ba Yakubu ne wannan madaki ne. To sai gaban su ya fadi ana cin wannan muhawara sai ga Yakubu ya doso kansu. To anan Shehu Aminu Alkanimi tashi gudu ya bar takalmansa ya bar takobinsa ya bar akwashinsa ya bar tantinsa ya bar karagansa ya bar Qur'ani ya bar abubuwansa da bura da su. To da aka zo sai Malam Yakubu ya sa aka buga wannan tambura bare bare suna dawowa sun dauka su ne suke nasara akan yaki aka yi ta kashe su daga ciki ya bi su har kwana 3 yana bin su na kashe su suka gudu sannan ya ibi wannan ganima ya tafi da shi Sokoto. Akwai wata baturiya mai suna Jim Boyd ta kawo a cikin littafin ta mai suna Chronology of Sokoto History wanda ta ce Mr. Clapperton ya rubuto a cikin littafinsa magazin ɗinsa cewa Malam Yakubu ya isa Sokoto ranar 11 ga watan 3 na 1827 da wa'annan ganima da ya tafi da shi wa Shehu wa Sarkin Musulmi Muhammadu Bello. Sannan akwai baturewar Charles Lander wanda shi ma yake cewa ya haɗu da Malam Yakubu a hanyarsa na zuwa Sokoto da ganima wanda ya kama bayi ya tafi da su Sarkin Musulmi Muhammadu Bello wanda ya kama daga Borno. To wannan yaki da ya yi sai da ya isa Sokoto sai Sarkin Musulmi Muhammadu Bello ya ce masa to bisa wa'annan yaki da kai na baka izini ka buga tambari a ko ina a cikin daulata. to dalilin da yasa kenan Malam Yakubu sarkin Bauchi duk sarkin Bauchi yakan buga tambari a cikin daular sa don haka ake masa kiyari da Yakubu cigarin wani naka ba mai ci saboda shi tambari ba aka buga shi a garin wani sai dai an kai yaki kai nasara akan mutum sai ka buga a garin sa to shi sarkin Bauchi ya da wannan umurni da sarkin Musulmi Muhammadu Bello ya bashi akan duk inda ya je a daular Usmaniya buga tambarin sa garin sa ne shi sarki ne a wannan gari hakan yasa wani lokaci a 1932 lokacin sarkin Musulmi Hassan dan Mu'azu sarakuna ya suka hakwaikwayon irin abin da sarkin Bauchi yake kowa sai ya tafi da kada-kade sai gwamna na lokacin yace sarkin Musulmi ya hana kowa zuwa da kada-kade Malam Yakubu na zuwa ya buga tambari sarkin Musulmi zo same shi yace to ni umarnin sarkin Musulmi Muhammadu Bello nake sai dai kuma in kai ka canja to shine sai yace to wannan magana yafi karfin sai je gayawa gwamna a lokacin yace masa to ga abin da ke faruwa ba zai tsare Yakubu ba don haka yasa duk abubuwan da sarakunan Musulmi suka yi magabata babu wani sarkin Musulmi da ke zo ya ware shi a baya
to yanzu bisa wannan bayani da kai shin ya matsayin shi Yakubu yake a wannan daular ta Usmaniya shi sarkin yaki ne ko na Usman dan Fodio ko kuma dai na daular Usmaniya ne ma gabaki da
eh to shi Malam Yakubu ai shi sarkin yaki ne wa daular gabaɗaya saboda duk inda matsala ta faru a daular shi ake kira ya zo ya ware matsala alal misali akwai lokacin da bana ga dan Bakura na Bakura da Zamfara suka yi tawaya sarkin Musulmi Muhammadu Bello bayan mutuwar shi Usman dan Fodio bayan Bello ya zama khalifa a lokacin ya tara sarakuna duka bashin da tawayan bana ga dan Bakura Malam Yakubu na wajen ana shirye-shiryen cewa saboda sun yi karfi sosai a bari sai wani shekara a zo da shiri a yake su sai Malam Yakubu ya ce ba za a bari sai wani shekara ba shine shirye da yaki da wayannan mutane har akwai wani yaron sarkin Musulmi din mai suna Rainiga yake ce ya sarkin Musulmi na faɗa yana faɗa har Malam Yakubu da kama hatsawa yace idan yana magana da sarkin Musulmi ba ma shi ba duka sauran sarakunan arewaci in suna magana da sarkin Musulmi kada ya ƙara sa baki in ya ƙara sa baki kuma zai magana dai maganin sa a wannan lokaci Malam Yakubu ya shirya ya je yaki banaga ya kashe shi ya kona garin ya kwace dukiyansu sannan ya je ya sarwa sarkin Musulmi wannan ya bayar da tabbacin cewa duk yadda rikima ya barke a daular Usmaniya Malam Yakubu shike tattara wannan abun ya tsara wannan al'abun alal misali kamar da baka labari a baya ya tsara kudancin daular Usmaniya ya tsara gabashin daular Usmaniya sannan ga cikin yammacin daular Usmaniya din ma ya tsare saboda haka shi Malam Yakubu wato administratively wato ta bangaren aiwatarwa na mulki shi shine sarkin yakin daular Usmaniya domin duk wani yaki da ya taso ya taba daular Usmaniya shine ake tura shi da tsarewa daular Usmaniya wannan yaki wannan ya bada dama ake kiransa da sarkin yakin daular Usmaniya marubuta da yawa sukan ce defender of the caliphate wasu sukan ce veteran military commander of the caliphate wasu sukan ce strongest military commander of the caliphate to idan ka tara fasaran wannan abubuwan bisa fasaran malamai magabata da marubuta turawa da sauransu wannan da ka fasara shi da sarkin yakin daular Usmaniya duk da shike dai galibin marubuta tarihi na Sokoto ba su kawo irin bajintan da Malam Yakubu ya a tarihi ba to sai dai farin cikin mu shine akwai marubucin da yake authority ne a tarihin daular Usmaniya Malam Isa Talata Mafara wanda ya kawo wannan yakyaken kolo-kolo a cikin littafin sa daular Usmaniya
to idan haka ne ya matsayin ko kuma irin dangantakan masarautan Bauchi da sauran sarkin musulmai na Sokoto da yake a yanzu yaya dangantakar take matsayinsa kenan
ai dangantakansa da Sokoto ko sarkin Musulmi shine dangantakan da ke tsakanin sarakunan Bauchi wanda suka gabata da sarakunan Musulmi har yanzu a matsayin da sarkin Bauchi yake Malam Yakubu a wajen Shehu Usman dan Fodio da Muhammadu Bello shine har yanzu irin wannan matsayin a wajen kowane sarkin Musulmi da zai zo a wannan zamanin saboda haka abin ba shi canjawa kuma idan ka duba alal misali sarkin Bauchi shine sarkin da ya juma yana sarauta kafin ya rasu da shi da Lamido Adamawa kuma Lamidon Adamawa da sarkin Bauchi sune sarakunan da shine inda ke badawa ya musu izini su bada tutan jihadi su buga su bada tambari kamar yanda yake ba mu kowane sarki su manya-manyan sarakuna ne waɗanda suna da garuruwan da suka bada tutar jihadi kamar Lamido ya bada tutar jihadi 12 sarkin Bauchi ma bada tutar jihadi 12 kuma har ila yau sarkin Bauchi kafin ya mutu sarkin sarakuna da suka gabata na musulunci, kamar sarkin musulmi Abubakar Atiku, kamar sarkin musulmi Aliyu Baɗan Bello, sukan turo duk shekara sukan nemi gudumawan sarkin Bauchi akan al'amuran da ya shafi yaki.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilin tarihin Bauchi Alhaji Dan Rimi Garba da wakilin mu na Bauchi Abdulrahman Muhammad da injiniyan mu da wanda kuma ya hada mana sautin, ni Ibrahim Kalama Si Garba ke cewa sai makon gobe.
To a gaida Ibrahim Kalmasi, yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Sakon farko Anton daga Ruwano Ibrahim London Guba tare da Alhaji Ibrahim Aminu Sarkin Yamma shi ma daga Guba a Jamawa suka ce assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka, don Allah ku gaya wa shugabannin jami'ar APC mai mulkin Najeriya da cewa idan suna son karbuwa tare da kafa jami'a da kafafuwanta har ma ta samu yawan shekarun da jami'ar PDP ta samu, to ya zama wajibi su rage yawan kudin form na shiga takara a zabe mai zuwa idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum murya Amurka, don Allah ku ba ni dama na kira ga hukumar bada agajin gaggawa ta kasa NEMA da ya kamata ta dauki matakan gaggawa na kwashe dukkanin al'ummar yankin da ke fuskantar barazanar ambaliyar ruwa domin rigakafi afi magani. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori, jihar Jigawa. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ba mu dama mu yi tur da Allah wadda da danyen aikin da matashin nan dan shekara 20 na jihar Oshin Isa Ibrahim ya aikata na kitsa sace mahaifinsa da kuma kashe shi bayan karɓar kuɗin fansa har naira miliyan 3 daga hannun mahaifin nasa, da fatar mahukunta za su yi masa horon da zai zama abin misali ga masu mugun hali irin nasa. Sako daga Sani mai lange-lange Yalo Yauri da Hamza Galadima Birnin Kebbi da Salu Isafana. Shiko Yakubu Abdullahi Damban ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, a yau na rubuto muku sika ta ce akan cece-kucen da ake yi a Najeriya akan sayawa shugaba Muhammadu Buhari form din takara da wata kungiyar matasan Najeriya ta yi. A gani na wannan ba wani abin cece-kuce bane, tunda soyayya da kauna ne yasa waɗannan matasa sayawa shugaba Buhari wannan form din domin ya tsaya takara. Sako na ƙarshe ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, girgizan ƙasa a karon farko da aka samu a wani ɓangare Abujan Najeriya abin jimami ne, ganin yadda ba a taɓa ganin haka ba. Allah mun tuba, ba don halinmu ba. Daga Alhaji Umar Forever da Alhaji Ado Yaro YBC da Maturu. To a ci gaba da aikowar saƙonni, mu kuma za mu ci gaba da karantawa.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Majalisar Wakilan Amurka ta fitar da wata doka da za ta sauƙaƙa musu wajen fitar da bakin hauren da suka aikata min gan laifuka a cikin ƙasar. Dokar ta yi bayani kan abubuwan da suka haɗu suka zama manyan laifuka, yayin da suke magana kan wata doka da kotun koli ta fitar a baya inda suka ce ba a tantance ta ba. Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta yi zaman gaggawa a yau Asabar domin tattauna tashin hankalin da ke aukuwa a Basra, wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 12 a lokacin da ake zanga-zanga kan rashin abubuwan more rayuwa da ayyukan yi da kuma cin hanci da rashawa. Kafar yada labaran Faransa ta AFP ta rawaito cewa zanga-zangar da aka yi a wannan satin ta samu asali ne daga kwantar da waɗansu mutane 30,000 a asibiti sanadiyar shan gurɓataccen ruwa. Iyasin cinikin kasashen China da Amurka ya kai dalar Amurka biliyan 31 a watan Agusta, duk da tsananin harajin da Amurka ta dora akan kayan na China. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama, wanda ba a cika jin duriyarsa ba tun da ya bar mulki, ya shiga rudanin zabe da aka yi a jiya Juma'a, inda ya ce ya kamata mutane su yi zabe domin ƴancin su ya ta'allaka akan yin hakan. Kaucewa yin zaben zai zama babban hadari a gare su gabaki daya. Tsohon shugaban na Amurka dai yana magana ne sa'ilin da yake wa ɗaliban jami'ar jihar Illinois, inda ya karɓi lambar yabo ta ƙwazo da aƙida a aikin gwamnati. Ya ce halin da siyasar Amurka ke ciki a yanzu ba wai ya fara da zamanin mulkin Donald Trump ba ne, yana dai ɗaya daga cikin alamomin da suka sanya.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa. Yanzu Ahmadun kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Hafsa Dalla dan mai shiru taimaka muku gabatar da shirin, sai Solomon Abu da ya bada umarni, sai injiniyan mu wanda muka fi sani ko ya fi so mu kira shi da suna Zanga Zanga, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima da yamma mun dawo muku da wani sabon shirin.
Dites-le à un...